Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 11 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri, sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanke shawara akan ranar sake buɗe Amurka wata muhimmiyar shawara ce da ya taɓa ɗauka a rayuwarsa. Yayin da Prime Minister Italia Giuseppe Conte ya ƙara lokacin dokar hana zirga-zirga a ƙasar zuwa 3 ga watan Mayu, za a gudanar da wata ibadar shekara ta Shroud of Turin a kan yanar gizo a yau ranar Asabar mai tsarki. Haka kuma hukumar kiwon lafiya ta WHO ta yi kashedi cewar cutar COVID-19 na yaduwa a yankunan karkara a Afirka cikin wani yanayi mai fargaba. Akwai kuma buƙatar ɗaukar matakan gaggawa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yawan adadin masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya ya karu zuwa 305. To ko me jama'ar garin Daura suke cewa game da hana zirga-zirga da gwamnatin jihar Katsina ta kakabawa garin?
Babu wani tanadi wanda mahukunta suka yi wa al'umma wanda har za su zauna a gidajensu, wanda kuma wannan abin shi ne za su ci. Babu wannan tanadin wannan.
A jamhuriyar Nijar kuwa ofishin jakadancin Amurka ya gargada Amurka mazauna kasar da sun mutunta dokokin da kasar ta saka don daƙile yaduwar cutar COVID-19. Haka kuma za ku ji kiran da wasu matasa daga jihar Plateau suka yi wa gwamnatin Najeriya bayan da suka yunƙuro don ba da gudunmuwarsu wajen daƙile cutar COVID-19. Sannan muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa, sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanke shawara akan ranar sake buɗe Amurka wata muhimmiyar shawara ce da ya taɓa ɗauka a rayuwarsa. Ya faɗa a jiya Juma'a cewa zai auna amfani da rashin amfanin wannan shawarar tare da masu bashi shawara akan kiwon lafiya da tattalin arziki. Abinda ba iya gano nan da nan ba shine ko sauran jihohin kasar za su biyo sahu akan matakan na Trump. Trump dai bai rufe kasar a hukumanci ba, sai dai ya baiwa kowane gwamna ya yanke shawara akan jiharsa. Trump ya faɗa cewa yana son ya sake buɗe kasar a ranar 1 ga watan Mayu. Daraktan cibiyar cututtuka masu yaduwa ta Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa wa CNN cewa bazon cutar ce za ta nuna ya dace a buɗe kasar ko a'a. A don haka ya yi kashedi cewa gaggawar ɗaukar matakin buɗe kasar ka iya ta'azzara yaduwar cutar. Yayin da kasashen duniya da dama suke zama a cikin gidaje domin daƙile yaduwar mummunan cutar, har yau da kamuwa da cutar na ƙara yin sama. Yayin da Prime Minister Italia Giuseppe Conte ya ƙara lokacin dokar hana zirga-zirga a ƙasar zuwa ranar 3 ga watan Mayu, za a gudanar da wata ibadar shekara ta Shroud of Turin a kan yanar gizo a yau Asabar mai tsarki, lamarin da zai baiwa 'yan ƙasar daman yin addu'o'i ga kawo ƙarshen wannan annobar coronavirus. Akwai addu'ar da za a yi a gaban wurin ibada da za a nuno kai tsaye ta yanar gizo tare da baje kyallin da mutane da dama suke zaton likafani ne da aka bisa Isa Almasihu. Bayan sama da wata guda da hana zirga-zirga da kuma wannan lokaci mai tsarki a rayuwarsu, mutanen Italiya suna neman mafita da zai gaggauta kawo ƙarshen wannan zama wuri ɗaya da suke fama da shi. Babban Bishop Torin Cesano Siglia ya ce ya samu dubban wasiƙu daga dattawa da manya da ma matasa masu lafiya da marasa lafiya, suna kira gare shi a wannan mawuyacin hali da kuma wannan mako mai tsarki da ya bada dama a gudanar da addu'a a gaban ɗakin ibadar Shroud. Nasiglia ya amsa buƙatun naso kuma ya amince zai jagoranci addu'a da ibada wadda mabiyan addinin Krista suke kyautar zato muhimmi ne a gudanar da shi a ranar yau Asabar mai tsarki. Papa Roman Francis ya bayyana matukan farin cikinsa akan shawarar buɗe ɗakin ibadar na Shroud, sai dai an tilastawa mutane su zauna a cikin gidajensu su kalli ibadar addu'o'in kai tsaye ta yanar gizo tare da nuna hotuna da aka baje. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta yi kashedi cewa cutar COVID-19 na yaduwa a yankunan karkara a Afirka a cikin wani yanayi mai fargaba, kuma akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin ƙarfafa sashen kiwon lafiya a nahiyar da ya taɓarɓare. Alƙaluma na baya-bayan nan akan yaduwar cutar coronavirus a duniya sun nuna mutane miliyan 1.5 ne suka kamu da cutar, wasu 92,000 suka mutu. Hukumar WHO ta tabbatar da sabbin kamuwa da coronavirus 8,300 a Afirka da kuma mace-mace 400. Alƙalumar na da ɗaga hankali idan aka kwatanta da sababbin kamuwa da cutar a wasu wurare. A halin da ake ciki, Director WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi kashedi akan cutar da ke yaduwa, lamarin da yace zai yi wuya matuƙa har sai Afirka ta samu taimakon ƙasa da ƙasa domin farfaɗo da tsarin kiwon lafiyarta. A wasu kalaman albishir, Tedros ya ce akwai alamar annobar coronavirus ta fara sassautawa a wasu ƙasashen nahiyar Turai da ta yi ɓarna sosai kamar su Spain da Italiya da Jamus da kuma Faransa.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Hukumar daƙile cututtuka masu yaduwa a Najeriya ta ba da sanarwar ƙarin mutanen da ke ɗauke da cutar COVID-19 a ƙasar ya zuwa 305, sai dai wasu mazauna garin Daura na jihar Katsina sun bayyana kokensu na matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka na hana zirga-zirga. Kilma Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
A sanarwar da cibiyar ta fitar ta shafinta ta Twitter ta ce an samu ƙarin mutane 17 da suka kamu da cutar ta coronavirus, 8 daga Lagos, 3 daga jihar Katsina, sai 2 a Abuja, sai kuma jihar Niger, da ita ma ta shiga layin jihohi masu ɗauke da wannan cuta da mutum ɗaya, inda kuma jihar Kaduna da Anambra da Ondo suke da mutum ɗaya. Kawo yanzu dai waɗanda suka rasu sakamakon kamuwa da wannan cuta a Najeriya suna nan a guda akwai, sai kuma mutane 58 da suka samu warkewa. Yanzu haka dai hukumomi a jihar Katsina sun kagaba dokar hana yawo tun daga yau a garin Daura sakamakon rahotannin da aka samu tun farko na mutuwar wani likita, kana kuma aka samu wasu danginsa da cewa sun kamu da wannan cuta. Matakin dai bai yi wa wasu mazauna garin na Daura dadi ba, kamar da suka shaida mani.
Sunana Sade Saidu daga nan garin Daura, wanda kuma mazaunin cikin garin Daura ne. To a daidai wannan lokacin da mahukunta jihar Katsina suka sanya wannan doka a garin Daura ta hana shiga da fita da kuma jama'a su zauna a gida sakamakon maganar wannan cuta da ake ta COVID-19. To a daidai wannan lokacin da garin Allah ya waye da safe, mutane sun fito daidai gwargwado suna uzurrukansu kamar yadda suka saba idan garin Allah ya waye. To a nan muna ganin da cewa yana da wahalar gaske a ce al'umma su iya jure irin wannan doka, musamman idan muka yi la'akari da yadda al'umma mafi akasarinsu suke rayuwar tsuntsu a kullun. Abin da za su ci sai sun fita sun nema, sannan za su same shi sannan su ci. Babu wani tane wanda mahukunta suka yi wa al'umma wanda har za su zauna a gidajensu, wanda kuma wannan abin shi ne za su ci. Babu wannan tanadin wannan.
A da farko sunana Safiyana Ahmad Daura. Ina magana ne dangane da doka da aka sa ta rufe garin Daura ba shiga ba fita. Ina kira da gwamnatin jihar Katsina da ta dubi, Allah ta dubi annabi, ta kawo wata hanya wacce laka zai samu sauki. Da farko dai ita masarautar Daura gabaki ɗayanta masarauta ce mai bin dokar da aka shimfiɗa mata. Saboda haka gwamnatin jihar Katsina da za ta sa dokar nan, mun yi tunanin za ta bi wata hanya mafi sauki wadda talaka zai samu sassauci a rayuwar shi, sannan ta kafa aƙalla ta bada notice a turance kenan na kaman kwana 2 akan wannan abu, mutane su san abin da za su yi. Saboda wasu mu fa sai sun fita su nemi abin da za su ci da safe, su nemi abin da za su ci da rana, su nemi abin da za su ci da dare.
To sai dai kuma a sanarwar da gwamnatin jihar Katsina ta bayar, ta ce ta dauki matakin ne domin kare lafiyar al'ummar Daura da jihar Katsina da kuma ƙasa baki ɗaya daga wannan cuta ta coronavirus. Da yanzu haka ta kama mutane kusan miliyan 2 a faɗin duniya, sai kuma mutane fiye da 100,000 da suka rasa rayukansu, da kuma mutane fiye da kusan 400,000 da su kuma kawarki. Yanzu haka dai mutane kusan 20,000 ne suka rasu a ƙasar Amurka sakamakon kamuwa da wannan cuta. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin daga Najeriya, bari mu leƙa makwabciyar ta Jamhuriyar Nijar. Yayin da adadin masu cutar coronavirus ke karuwa kowace rana a ƙasar, ofishin jagadancin Amurka a birnin Yamai ya gargada Amurka mazauna Nijar su mutunta ka'idodin da gwamnatin ƙasar ta shimfiɗa da nufin daƙile yaduwar cutar ta COVID-19. Kilin Muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A faifan bidiyon da aka rarraba wa manema labarai, ofishin jagadancin Amurka a Nijar ta hanyar kakakinsa Madam Cynthia Fabi ya gargaɗi Amurkawa da su kasance masu biyayya ga tsarin da hukumomin jamhuriyar Nijar suka shimfiɗa da nufin daƙile yaduwar cutar coronavirus.
Tous les personnels du gouvernement américain, y compris les militaires,
ta ce dukkan ma'aikatan gwamnatin Amurka a wannan ƙasa har da sojoji na bin dukkan umarnin da gwamnati ta bayar a nan Niger, ciki kuwa har da tsarin killace kai wanda ya zama dole ga kowa bayan dawowa daga wata ƙasar waje. A dai bangare, ofishin jakadancin Amurka ya sake tunatar da Amurkawa mazauna Niger muhimman matakan nan da aka bayyana a matsayin na rigakafin kamuwa da cutar COVID-19. Alhaji Idi Bara'u shine jami'in hulɗa da manema labarai a ofishin jakadancin Amurka.
Kamar kiyaye shiga cikin cinkoson jama'a, kiyaye taba idanuwa, hanci da baki, da kuma wanki hannaye kai a kai da ruwan sabulu a ƙarƙashin wato ruwa masu gudana ko pompo alal misali idan damar haka din tayi. Al'ummomin wato Amurka da kenan akwai farahulla masu aiki a ofisoshi kamar ofishin jakadancin Amurka, cibiyar raya al'adu, da kwai kuma masu kayan sarki cewa da sojoji waɗanda ke bada gudunmuwa a cikin abin da kuka sani na taimaka ma Niger ga kare ƙasarta daga ayyukan ta'addanci. Akwai kuma baƙi kamar waɗansu da suka zo 'yan yawon buɗe ido ko kuma masu zaman kansu waɗanda ke da hulɗa da ƙungiyoyi daban-daban kamar ƙungiyoyin raya karkara ko ƙungiyoyin wato taimaka ma ƙasar Niger ta fannoni daban-daban.
A ƙarshen watan jiya, ƙasar ta Amurka ta kwashe wasu ma'aikatan ta kimanin 67 daga jamhuriyar Niger zuwa gida, wato mako guda kenan bayan ɓullar annobar cutar corona. Bayanan ma'aikatar kiwon lafiyar Niger na nunin adadin waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 daga ranar 19 ga watan Maris zuwa jiya Juma'a 10 ga watan Afrilu ya kai 448 daga cikin mutane 1,692 da aka yi wa gwaji. A tsawon wannan lokaci mutane 41 ne suka warke daga wannan cuta, yayin da aka bayyana cewa mutane 11 sun riga mu gidan gaskiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Kwanaki biyu kenan da Pakistan da India suka shiga cikin wani sabon rikicin soja a yankin Kashmir da ake takaddama a kai da ke tsakanin iyakokin kasashen guda biyu, inda bangarorin ke zargin juna da takalar fada. Wani mai magana da yawun sojin Pakistan ya fada a yau Asabar cewa akalla fararen hula shida ciki har da kananan yara sun ji raunuka a bangaren ta na yankin Himalayan. Major General Babar Iftikhar ya zargi sojin India cewa sun yi amfani da atilali da wasu muggan makamai bisa ganganci suka auna ƙauyuka da ke kusa da iyakar Kashmir wadda ake aiwatar da shirin tsagaita wuta da aka fi sani da LOG. Rundunar sojan Pakistan sun maida martani daidai wa daida, kuma wanda ya daidai da makaman da suka ce India ta yi amfani da su wurin auna yankin, lamarin da ya tada rikicin. Anata bangare, India ta zargi sojojin Pakistan da fara kai mata hari wanda ya sanadiyar ayyukan soji akan wurare da ƙauyukan da ke bangaren ta a yankin Nalog. Daga ƙarshe, kafar yanar gizo ta taka rawa ta musamman game da yaduwar cutar coronavirus wacce ta baiwa biliyoyin mutane da suka saura a cikin gidaje daman sadarwa tsakaninsu, yayin da aka hana zirga-zirga a ƙasashe da dama. Daga New Delhi na India zuwa Cape Town na Afirka ta Kudu, miliyoyin mutane ne suke amfani da yanar gizo wurin ɗaukar karatu da kuma yin ayyuka. An ƙirƙiri wata fasahar da ake kira Hackathons, inda masana harkokin kwamfuta suke ba da taimako ga duk wata matsalar da za ta taso a kwamfuta. A wannan lokacin, rukunin Hackathons sun fitar da wata taswira na bayanin COVID-19 a Estonia, inda batun kutsen yanar gizo ya fara. Wasu rukunin masu taimakon kuma sun kirkiri tambayoyi da wani shafi na ma'aikatan sa kai da ke da ilimin kiwon lafiya. Ƙasashe da dama dai sun sa kai a wurin amfani da shafin.
Madalla a gaida Babu Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A Najeriya, kokarin neman hanyoyin yaki da cutar coronavirus da ta zama annoba a duniya. Wasu matasa biyu a jihar Plateau sun gyara wasu na'urorin taimakawa marasa lafiya. Shakar numfashi a asibitin kwararru da ke jami'ar tarayya ta Jos. Zainab Babaji gare ki.
Matasan wanda 'yan asalin jihar Plateau ne, Williams Gyang da Nura Jibrin Hassan, sun shaida mun cewa duk da shike ba su taba ganin na'urar da ake taimakawa marasa lafiya shakar numfashi ba, sun gwada basirar su suka tada waɗansu na'urorin da suka lalace a asibitin koyarwa ta jami'ar Jos don taimakawa waɗanda ke da bukata. A cewar Williams Gang, bukatar bada tashi gudunmawa don taimakawa marasa lafiya ya ingiza shi binciken sanin na'urar ventilator.
A kowane duniya ana ihun ciwon. Shine sau rana zuna daki na ina kan kallo CNN suna gan US President Donald Trump kenan. Ina ce suna neman ventilator, 50,000 ventilator. Na canza wani station kuma suna ga wani president kuma again ya suke yana neman ventilator din shi ba. Suna ce to wannan ventilator menene ake ce shi ventilator ne bari in nima sai na gane cewa shin na hura ne wanda idan mutum baya da lafiya bai iya numfashi ba, so an sama mutum sai daga dan taimake mutum ya bashi numfashi kafin a yi mishi treatment.
Amma dama kun taba yin wannan aikin ne ko kuma wannan ne karo na farko?
Kuma ba mu taba mu ganin ventilator ba. Ke san ventilator ana da shi mostly a lokaci a ICU ne. In kin je zahana ce ta ba ku shiga ba, fara aiki na kan ventilator kenan. Kamar kin da kin ga wannan machine shi ma ba mu taba mu yi kyakken shi ba, amma kin yanzu za mu yi kyakken shi.
Nan gaba za ka iya hada wato irin waɗannan injina.
In Allah ya da. Gaskiya shi ne mu a Najeriya muna da ilimi sosai, muna da baiwa sosai. Ya kamata gwamnati su nima irin mutane masu yan baiwa din nan so da a samu a hada kan su gaba kidaya. Kuma ya zama wanda za ka kai su je su din kara da ilimi na kai sa tura su su kai su je su kara ilimi. And ya kamata gwamnati ta kara investing kudi sosai a wurin makaranta, wurin karan ilimi.
Shi ma Nura Jibrin Hassan wanda yace sun hada kai da Williams Gang sun kuma yi nasarar ta da na'urar shakan numfashi biyu da kwalbar da ake sanya yaran da aka haifa ba su kosa ba.
Ina zo ne ina ta tunanin me za mu yi yadda wannan annoba ya shigo wajen taimaka ma jama'a. Ina yi tunanin da daddare washe gari sai ga Williams ya kira ni. Shine sai ya ce to shikenan in zo mu je Jute. Akwai wanda ya fara dubawa ya ga there's possibility za mu iya gyarawa.
To yanzu me kake ganin kamar hukumomi za su yi domin ƙara ma irinku ƙwarin gwiwa don gudanar da irin wannan aikin?
Muna roƙo su tallafa mana irin kayayyakin ayyukan gyare-gyaren nan haka. In za su ma gina ministry din ne ma wanda za a riƙa yin production din ma su jawo matasan ƙasar nan haɗa hannu saboda mu ci gaba da gina ƙasar nan.
Aƙalla kowace na'ura na ventilator na kaiwa naira miliyan 18 kuma sau da dama in sun lalace sai an nemo ƙwararru da ake kashe ɗimbin kuɗi. Professor Francis Aba Uba da ke likitan yara a cibiyar lafiya ta jami'ar Jos ya yaba da ƙwazon matasan wanda na tarar suna gyaran na'urar da ake binciken ƙwaƙwaf a ruwan cikin ɗan adam. Professor Francis Uba ya ce tun farko ya yi tunanin aikawa da na'urar zuwa ƙasar waje ne don gyara, wanda ya gane cewar kuɗin da zai kashe ya gwammace ya sayi sabo.
Everywhere in the world where technologies like this grow.
Ya ce a duk ƙasashen duniya da ake samun ci gaba wajen ayyukan fasaha, ɗaiɗaikun jama'a ke nuna sha'awa su kuma haɗa kai da masu irin wannan fasaha. Professor Francis ya ce in har hukumomi za su sa ido su zakulo irin waɗannan masu fasaha su tallafa musu, ina gaya miki za mu iya ƙirƙiran kayayyakin asibiti mu kuma saida a ƙasashen duniya.
People export hospital materials.
Williams Gang da Nura Jibrin dai sun jaddada cewar zuwa nan gaba da yardar Allah da tallafi za su ƙirƙiro na'urorin da za su taimaka wa al'umma a fannoni daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
A tafiya, a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC ke sallama da ku a daidai wannan lokacin. A shirinmu na makon da ya gabata mun fara tattaunawa da Isa Ali, shugaban wata kungiya mai fafutukan kiyaye hatsari a Accra mai suna VALT, inda ya bayyana mana matakan da gwamnati take dauka lokacin hana zirga-zirgan jama'a domin daƙile yaduwar cutar coronavirus a biranen Kumasi da Accra, da kuma yadda matakan suke shafar sufuri a yankunan. Isa Ali ya dauko mana bayani akan abubuwan da yake gani idan aka ci gaba da su za su taimaka wa harkokin sufuri har ma bayan batun coronavirus. Ga ci gaban hiranmu.
Saboda kaga in an ka shiga cikin mota sai ka ga kamar mutane sun mandu da juna ka gane so mu da dadin mu ne a ce wai yanzu kujera da ke dokan uku dai an doki biyu gaskiya ya mana dadi sannan kuma su ma motocin da kuma ke dokan biyar taxi su kuma an su ma ayya a basu aka nan hutu gaskiya sai mana dadi don ka duba yau shi ciwon corona da ya zo nga sai mu ci Allah dai ya kiyaye amma kuma ya farkar da mu kan ababai da dama especially kan batun safta ka gane kan batun safta ai kamata ne a ce ba ma zuwan corona ba mutum ma ko mai kai ba ka iya ka wanke hannunka da sabulu kuma da ruwan da ke zuba kaga alhairi dama yanzu haka in ka je sai mu ce terminal inda motoci sai mu ce terminal ke nan
ka fashe mota
yanzu wurin madaukin mota duka baka shiga mota sai ka wanke hannunka da sabulu ko in one station yanzu muna da shi zaka wanke hannunka ne da kyau sai ka shiga mota saboda me a kiyaye sauran fasinjoji da wannan ciwo corona ai wanga shiri na biyu ga kaga in an yi an fashi ma kaga zamu samu ci gaba saboda zamu karu ne safta ne kaga ne bayan an rage jama'an nan kuma sai wuri wanke hannu kaga wurare biyu ga mun ka duba gaskiya sai ka muna ci gaba amma su ma yan motoci na kira su ma rokon da suke yi ne in za a fashi aka nan kuma ya fi gwamnati kuma ta rage kudin mai inda gwamnati ta rage kudin mai to su ma za su iya su ci gaba da irin shirin ga koma bayan corona
to akwai wani ilimi da kuke ba su ko wani karatu na musamman yanda za su iya su yi aikin su a daidai wannan lokaci ba tare da samun matsala ba tunda ma sun fara kokawa akan zancen kudin mai
to gaskiya shi gabanin ma a soma shi wanga lockdown na Accra da Birnin sai mu ce kuma shi da kasuwa kaga wani lokaci an soma a hana su aiki ne sam an so a hana motoci ba motar da za ta yi aiki amma da gwamnati kuma ta duba saboda gaskiya in an ka hana su aiki sha'anin ciyarwa zai kawo mana matsala saboda mun ka duba kasashen mu na Afrika yanda da kasashen turai kaga irin shirin da yan turai sun kai ko baka aiki ma za a iya a ciyar da kai ba mu da irin wannan shiri Afrika saboda in mun zo ma in za mu yi batun mado sai mu ce bamu da wannan shiri kuma an sun kai zama bakwai biyu gaskiya zai kawo musu matsala to cikin kiyayewa gwamnati ta ce ba damuwa an yadda su yi aiki amma kan wanga sabon shiri sai su ma sun ka yadda kamar haka sun yi aiki kai saboda shi yanzu dai sai mu ce Bature ne ya ce wai yanzu ne kan consensus ake aiki suna aiki ne kan fahimtar juna yanzu aikin da ake yi kenan ka gane saboda su ma su samu azzikin da ko abincin da za su ciyar da iyalansu ma hana zai kawo damuwa so kan kiyaye wannan su ma sun yarda cewa kamar gabanin wani ya shiga mota gaskiya dole ne mai shi ya wanke hannu to akwai wasu kuma da su gaskiya kan titi sun ke dokan mutane fasinjoji su ba su da sai mu ce station kenan wurin dokan fasinjoji su kuma fahimtar da dacewar da an kai da su ne kowane mota ya fi akwai abin da Bature ke ce wai sanitizer wani abin da yake tsaftace hannu kuma akwai wanda kuma at least sai mu ce shi alcohol ke ciki ce da alcohol base ke na da ya wuce ni 70% wanda yake da karfi sai iya ya kashe sai mu ce cututtukan corona dai da wasu cututtukan da dai an ka sani yana tafiya da dauda
yawa to Isa menene darasi da kake ganin za a iya dauka a cikin wannan abu koda ba corona ya kare
na farko safta sannan na biyu gane cewa kaman gaskiya akwai talauci da dama ya za a yi gari ta iya ta samu abinci ta ciyar da sai mu ce mutanen ta na biyu kenan mun ce batun food security kenan abinda turawa za su faɗi kenan na biyu kenan food security ya za a yi irin matsalolin da sun tashi jama'a za su samu abinci su ci ba da wani wahala ba sannan na uku kuma wanga corona kuma gaskiya ya farkar da mu kan sha'anin talauci saboda mun samu wasu ba su da wuraren kwana na gane aikin da suke yi ne sai mu ce in sun ka tai aiki da safe sai su samu wurin cin su ba su da wurin kwana ba san yanda za da wadanda mutane ba sannan kuma sai mu ce na karshe kuma gaskiya mun doki ilimi da dama cewa kama ma ai motoci in an ka rage yawan motoci ma kan titi ma yana iya ya kawo mana alhairi kuma an haka aje yan sanda kuma kan titi kuma yana iya hana hasari don yanzu da kowane titi kashi kowane titi akwai yan sanda da dama saboda shi ya bar matukin kowa na tuka mota yadda aka sani yadda kuma ke tafiya don da wuya ka ga kaman wanda bai da takarda license kenan ya fita wai zai tuka mota saboda irin tsoron da ake da yan sanda.
Anan ne kuma za mu jatsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Isa Ali shugaban kungiyar VALT mai fafutukan kiyaye hatsarin a birnin Accra da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar Talaka. Yace assalamu alaikum biyoye Hausa, muna jinjina ga daukacin likitocin duniya a bisa ga yadda suke tsayawa haikan domin kula da masu fama da annobar coronavirus mai yaduwa kamar wutar daji. Fatan mu dai Allah ya mana tsari da ita. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Buhari Haya Unguru jihar Yobe. Yace assalamu alaikum biyoye Hausa, haƙiƙa mun gamsu da matakan gwamnatin kasar mu Najeriya game da annobar COVID-19. Tabbas gwamnati tana bakin kokarinta. Fatan mu dai Allah kawo mana ƙarshen wannan annoba a duniya baki daya. Sako daga Usman Shitu Mahute yace samun karuwar mutanen da suka kamu da cutar numfashi ta COVID-19 a Najeriya zuwa 305, yayin da mutane 7 suka mutu sakamakon cutar, wani abin takeici ne. Da fatan hukumomi za su ci gaba da daukan matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen yaduwar cutar. Sako daga Abubakar Kawu Girgir yace salam biyuwe Hausa, akwai buƙatar hukumar ta ci fina-finan Kano ta rika aikinta akan gaskiya da adalci, domin har yanzu akwai masu zarginta da cewa siyasa ce ke sanya ta tazartar da wasu hukunce-hukuncen, wanda kuma hukuncin ya fi yawaita akan mutanen da suke adawa da gwamnatin. Sai sako daga Mahmud Salihu Kauran Namo da Zamfara yace muna fatan gwamnatin Najeriya za ta samu damar aiwatar da kasafin kuɗin shekarar nan da ta yi wa kwaskwarima saboda matsalar da tattalin arzikin duniya ke fuskanta daga annobar coronavirus, domin kaucewa fadawar kasar mu a cikin matsalolin tattalin arziki. Fatan Allah ya mana maganin wannan annoba, amin. Sako daga Hafizu Balarabe Gusau yace muna kira ga hukumar da shugaba Buhari ya bayar da umarnin ta raba wa al'umma tallafi a Najeriya da ta tashi tsaye haikan wajen tabbatar da tallafin ya kai inda ya kamata ya kai, domin tabbas halin da ake ciki mabukata na neman agajin gaggawar tallafin abinci yadda ya kamata. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Namiro Umar Makire yace fata na garin Lamiri, muna fatan Allah ya sa zuwan likitocin kasar China a Najeriya ya zama silan magance wannan annobar cutar COVID-19 da take addabar al'ummar kasar mu, amin. Yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanke shawara akan ranar sake buɗe Amurka wata muhimmiyar shawara ce da ya taɓa ɗauka a rayuwarsa. Ya faɗa a jiya Juma'a cewa zai auna amfani da rashin amfanin wannan shawarar tare da masu bashi shawara akan kiwon lafiya da tattalin arziki. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta yi kashedi cewa cutar COVID-19 na yaduwa a yankunan karkara a Afirka a cikin wani yanayi mai fargaba, kuma akwai bukatar daukar matakan gaggawa domin karfafa sashen kiwon lafiya a nahiyar da ya taɓarɓare. Alƙaluma na baya-bayan nan akan yaduwar cutar coronavirus a duniya sun nuna mutane miliyan 1.5 ne suka kamu da cutar, wasu 92,000 suka mutu. Hukumar WHO ta tabbatar da sabbin kamuwa da coronavirus 8,300 a Afirka da kuma mace-mace 400. Alƙalumar na da ɗaga hankali idan aka kwatanta da sababbin kamuwa da cutar a wasu wurare.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Hail da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur...